أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى زامي درسينه أجل لله العقيدة السفارينية كوكما كراية رسولنا الدرة المضية في عقد كوكما في عقد الفرقة المرضية. أيوم منا هدو نعم أكو قواتا نبيار هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرتا جبو نايا دلي هدو 40 أكو wanda ya dace wa taron watan goma miladiya na 2021. Watan uku? Watan uku. Yawa, kenan muna uku watan uku shekara ta 1443. A wannan zai zamanto zama na hudu a cikin wannan littafi al-aqidatu safariniya. Mun tsaya a baiti na 25 wanda malaki yake cewa وقوم قومنا عشرين دهودو سيم وقوم بيان الجبادة ماليتي فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي وعلما ماليتي فكل ما جاء من الآيات دأبن يزو أتكين آيو القرآن مجرما أو صح في الأخبار ko kuma ya inganta a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an fiqati daga wadanda suke yardaddun mutane suka ambata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaza an yi bincike an yi komai aka gane cewa hadisin sahihi ne to akan abin da ya shahi Allah subhanahu wataala mali yace min al ahadisi numiru bi mana muna gudanar da shi ay nutabbiquhu aw nusbituhu muna tabbatar da wannan abu kama qad jaa kamar yadda yazo a cikin ayat qur'ani kamar yadda yazo a cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace fasma' min nizami ka saurari wannan waqina wa da kyau sannan kuma wa'ala ma ka san haka kenan matashiyan karatu mali yace wala naruddu zaka bil uquli liqawli muftarin bihi jahuli فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل ولن أبيات قدابي ما لينا تيغا بدا بياني أكنشا ولا نرد ذاك بمعنى باما ما يرد ذاك ولن تن آيوي ولن تن حدثي مصيب ميرد سوبا ألا تبطر وكنش إياد حمدو متعاب حكا أكيني با ما لينش بما حكا wala naruddu zaka bama mayar da waɗannan abin da aya da hadisi yazo akai bil uquli a dalilin hankalin wani mutum saboda duk wanda za a ce Allah ya tabbatar wa kanshi kaza amma kuma shi bai yarda ba ko kuma yana da ta cewa ko kuma yana ga bai kamata a ce kaza ba da me aiki da hankalin shi to shine mali yace mu in dai aya ta zo a cikin Qur'ani take bayani akan suna ko sifa ta Allah subhanahu wataala hadisi idan yazo ingantacce amma akan sunan Allah ko sifar Allah yace wala naruddu zaka ba ma mayar da wannan abin da yazo bil uquli da hankali kawai kenan hankali ba zai amfani da shi ba wajen kusar da wannan abu bal yace li qawli saboda fada ko kuma magana ta wani muftarin makaryaci bihi ga wannan ayar ko kuma wannan hadisin ko kuma wanda yake ƙarya akan haƙin Allah subhanahu wataala sannan kuma jahuli wanda yake jahili ya jahilci ubangiji subhanahu wataala Allah ya tabbatar wa kanshi kaza shi kuma yana cewa bai yarda ba to shine mali yace wala naruddu zaka bil uquli ba ma mayar da aya da hadisin nan a dalilin hankalin wani mai hankali liqauli muftarin saboda wata magana ta wani mutum makariyaci bihi ga wannan abu jahuli sannan kuma mutumin da yake da jahilci anan Muhammad ibn Salih al-Usaymin Allah ya rahama gare shi yake cewa yace magana tsayayya akan abin da ya shafi sifofin Allah subhanahu wataala da sunayen shi yace annahu la yatuzu li'timadu yace fi babi sifati ala al-aql abin da yake da alaka da tabbatarwa Allah suna ko kuma tabbatarwa Allah wata sifa yace wannan ba a dogara akan wani abin da ya shafi hankalin wani saboda hankula ai kala kala ne ko ba haka ba kaga mutane suna rayuwa ai anyar rawa ne iya da hankali amma kawai an san wani irin mutum ne juyayyen mutum ne mana hankalin nashi ba tsabbare ba to wai hankalin wanne za a doka kenan nawa za a doka wani aka hudi ya yarda wani aka hudi bai yarda ba wani aka hudi iya da shakku wani aka hudi kaza kaya kenan kowa ya tattara hankalin shi aje a gefe sai ai amfani da aya abinda ayar Qur'ani ta yi bayani akai sannan kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani akai manan malam Salih al-Fawzan yake cewa yace ahlul batili yuhakkimuna al-uqula wa qawa'id al-mantiqa wa ilm al-kalam wa yusammunaha al-barahin al-aqliyya yace mutanen da suke bin tafarki wanda yake na banza yuhakkimuna al-uqul su suna dora hankali a matsayin shine jagoran da zai iya jagorantar da su wanda kuma sai su doka wannan abin da suka tabbatar da hankalin su sai su dake shi a matsayin cewa wannan shine hujja sannan kuma wama khalafaha min al-qur'ani awwalu abinda kuma ga ayar qur'ani ta zo tana bayani akan kaza in bai yi daidai da hankalin su ba sai su tawili sai su juya abin misali Allah yake cewa bal yadahu mabsutatan yufiqu kayfa yasha ko Allah tabbatar da cewa hannaye shi a shuhuda suke yana ciyarwa yanda ga dama sai suka ce Allah bai da hannu me ake nihi da wannan bal yadahu suka ce ai bal quwwatuhu bari dai karhin Allah kai ga wannan tawili ne wanda yake da banza da haka a babin al asma'u was sifat duk abinda Allah ya tabbatar wa kanshi a cikin Qur'ani ka tabbatar mishi halas kamar da karin bayani zai zo a nan gaba insha Allah ta'ala shine malaki cewa anan kenan mu ba ma mayar da aya ko hadisi war suka tabbatar da sunan Allah ko sifar Allah saboda maganar wani makariyaci wanda yake jahili to wannan shine abinda malai ambata man anan sai baiti na 27 yake cewa fa aqdunal ithbatu ya khalili min ghairi ta'tilin wala tamthili yace fa aqduna yani fa aqidatuna yana nihin aqidar mu mu ahlus sunna aqidar mu mabiya alqur'ani da hadisi yace al ithbatu shine tabbatarwa duk abinda Allah ya tabbatar wa kanshi zamu tabbatar abinda ya kore ma kanshi kuma zamu kore mu ma wannan ita ce kaida kaga sai ka huta ma ranka babu zancen tawili a kawo wata aya kai kai ka murda kai sama kai kasa kawai ka rasa yanda zaka yi ita a babu wannan dama in kai ka shiga wannan matsalar to kai ka sa kanka saboda iya daga cikin abin da ya batar da mutane da yawa bangaren da ya shahi ilmul kalam mantiq masu magana da hankalin su da kwakwalwar su sai su ture aya idan ba ta yi daidai ba da abin da yake kwakwalwar su ne kamar da wancan yake cewa wanda hadisin da aka rantsu kawai an kaji bai kama hankalin ka ba ko bai inganta ba ka ga wani irin jahilci ne wannan duk ana ta aiki ana ta rubuce-rubuce ga ilimi a zubde kawai ka zo ka ce shikenan rana kai tsaka akaranta in hankalin ka bai kawo kawai shikenan da ifi haba mali ce fa aqduna ay fa aqidatuna aqidar mu ko kuma ka ce mazhabin mu da muke tahiya akai isbatu ma jaa fil kitabi was sunna tabbatar da duk abin da yazo a cikin littafin Allah alqur'ani mai girma da tabbatar da duk abin da yazo a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min al asma'i was sifat na daga sunayen Allah kuma da sifofin shi duk abin da Allah ya tabbatar wa kanshi ka tabbatar mishi abin da manzon shi ya tabbatar ka bi abin kaga hadisi ne ingantacce ka tabbatar da shi sai ka huta maranka to shi ne malaji fa aqduna al ithbatu ya khalili ya kai masoyina kenan tafarkin mu shine tabbatar wa abin da Allah ya tabbatar mu tabbatar yace min ghairi ta'tilin ba tare da wohintarwa ba idan ka ce at ta'til ko ya zamanto imma ta'tilu nassin wa imma ta'tilu sifa ko ka wohintar da nassin gaba ɗaya ka kore ka lalata shi ka nuna cewa abin ba haka nan bane ba ko kuma ka ce a ce sifa kaza ka ce a bayuwa a dora ma Allah sifa kaza da kwakwalwar ka kai
to kaga dama magana aka ce na imani ko shi kuma imani dole ne abinda dalili ya tabbatar shine zai zama to imani ba abinda kokon lokaci tabbatar ba yawa to shine mala'anin ya ambata mana cewa ba tare da wohintarwa ba sannan kuma wala tamthili ba tare da kwatantawa ba kaga su wanda suka almu'attila wanda suka kore sifofin Allah da sunayen shi gaba daya a ce yadu Allah sai busu yarda ba arrahman ala al'arshi istawa suka ce busu yarda ba suna ga aya sai a ce Allah ya dade ta kan al'arshin shi to she ba da labari kai za ka yi kaga imani kawai ake so kai to he suka yi ta'dil suka wohintar da abu me wohintarwa shine korewa su suna ga a hankalin su ai ya sai a ce yadu Allah a ce hannun Allah a ce da adam yana da hannu kuma a ce yadu Allah hannun Allah amma sun mance laysa kamithlihi shay'un ba wanda yake tamka ga Allah subhanahu wataala amma kuma wa huwa samiul basir Allah yace yana ji yana gani amma ji shi ba irin na kowa bane gani shi ba irin na kowa bane ba ya yake ji ya yake gani kuma ya farba kashi sani to su almu'attila haka suka yi suka bace da abin da aka yace ka wannan abin ya za a ce haƙin Allah kaza alhali kuma ayatul qur'ani ta hudi hadisi ya hudi sai a zo a shiga wani abin da za ka karanta wata aya ko sai a shiga dubaru ai take wo yake a rasa yanda za a yi da aya kaga ka ta da makanka hankali ba dai da wasu to wala tamthili ko kuma masu kwatantawa su kuma almumathila su ne wanda suke aka ce yadu Allah sai su ce hannun Allah sai su kwatanta shi da na halitta kuma to mu aqidan mu kuma ahlus sunna wal jamaa ma'ana aqida karkashin qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai ba a tare da mu'attila sannan ko ba a tare da wannan almushabbiha masu korewa ba a tare da su sannan masu kwatanta sifofin Allah da sifofin halitta su ba a tare da su a ina aka tsaya wasa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan khairul umuri awsatuha tsakatsaki sai ga ce ku mu'attila yanzu ai ku kore abinda Allah ya tabbatarwa kanshi wannan abinda ya tabbatarwa kanshi iya nan amma kuma ba za a je zuwa ga tamthil ba mumassila wanda su go suke kwatanta abin sai ce Allah ya tabbatar wa kanshi yana magana halas ya yake magana ba mu sani ba yana da hannu ya hannun shi yake mu sani ba saboda bai ba mu labari ba manzon da ya aika bai ba mu labari amma kuma dole tunda Allah ya tabbatar kai ka isa ka kore kaga an ka kore ka shiga rikici su kuma wadace da suke kwatantawa kaga Allah ya ja kunne cewa laysa kamithlihi shay su kuma sun kwatanta Allah da wani an gane ko to kaga kenan su ahlus sunna tsakatsakiya ne ba a mustare da wadancan mustare da wadannan kenan su Allah at-tawassul wa kuma al-wasatiyya malai ce huwa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaa isbatun bila tamthil tabbatarwa ba tare da kwatantawa ba Allah ya tabbatar sai ka tabbatar da shi sannan kuma wa tanzihin bila ta'dil tsarkake Allah subhanahu wataala ba tare da wohintarwa ba Allah ya bada labarin cewa ar-rahmanu 'ala al-'arshi stawa istiwa'an yaliqu bi jalalihi bima'ana istiwa'in da ya daidai da girman Allah kuma Allah shi barma kanshi sani shikenan sai ka huta maraka eh wannan iya daga cikin abin da ya batar da al'umma da yawa Allah subhanahu wataala ya kare mu mali ce fa aqduna al-ithbat ya khalili aqidan shine tabbatarwa abinda Allah ya tabbatarwa kanshi abinda yazo a cikin hadisi ingantacce za mu tabbatar da shi ya khalil ya kai masoyina min ghairi ta'til ba tare da wohintarwa ba wala tamthili haka ko ba tare da kwatanta wata siffa ko kuma wani abinda Allah ya tabbatarwa kanshi na suna a kwatanta shi da wani wanda yake na halitta ne kenan sai a tsaya tsakatsakiya a tabbatar amma kuma sanin hakikanin abin ya yake Allah ya barma kai sani to yanzu daga wannan baiti na 27 sai na 28 wanda shi kuma a na 28 malam zai ambata mana halul muawwilina fi sifat halin waɗanda suke tawili a cikin sifofin Allah sai yace fa kullu man awwala fi sifati kadhatihi min ghairi ma isbati malam yace kaga fa kullu man awwala duk mutumin da ya tawili kenan misali aka ce yadu Allah kai shi ga wani ke tawili kenan wanda ya tawili na fi sifati a cikin sifofin Allah subhanahu wataala kadhatihi kamar zatin Allah ya shiga kewaye kewaye akai min ghairi ma isbati ba tare da tabbatarwa ba to wannan mutumin lalle tabbas ya bar hanya wanda take ita ce ta daidai shine mala anan yake cewa ta'wilu yutlaqu ala ma'ani almuhim kenan ta'wilin da ana ne ta'wil ana kalma ta mana wohintar da abun ko kuma a ka awwal abun ka bashi fasarar da haqiqatul qur'ani da hadisi bashi suka bashi ba kenan fa kullu man awwala fi sifati dukkan wanda ya tawili a cikin sifofin Allah ka zatihi kamar zatin Allah min ghairi ma isbati ba tare da tabbatarwa ba to wannan mutumin haqiqa ya kama wata hanya ta daban anan ma yake bayani akan tawilin nan yake cewa tawili kashi uku ne yace fa ta'wilu yuqlaqu wa yuradu bihi ma yu'awwalu ilayhi al-khabar fi al-mustaqbal mana azo ayi bayanin tawili ne mana a bayanin wani abin da zai zo a gaba ko kuma bayanin wata aya ko wani hadisi kaga tawili yana daukar ma'anan tafsiri ko na makamancin wannan to amma duka ba wannan ake nihi ba anan me ake nihi ana nihi ma'ana ta uku wanda ma ahdathahu al-mutaakhiruna shine abinda waɗanda suka zo daga baya suka kirkira min sarfil lafzi an zahirihi ila ma'nan akhar a jirkita lafazin abinda ga abin da yake nihi amma sai a juya shi sai a bashi wata fuska ta daban sai a ce an yi tawili misali ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar wa kanshi cewa ya tabbatar wa kanshi zawwa ko ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ko yake cewa ya'ani waja'a su ko suka ce ya'ani waja'a amru rabbika suka ce ba yanda zai a ce Allah yana zawwa sai dai a ce umurnin Allah ya zo kaga me aka yi nan tawili ne alhali ubangiji ya tabbatar da cewa waja'a rabbuka ubangijin ka ne ya zo ko kuma hadisin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala kull lailatin ila samai dunya ubangiji yana sabkowa saman duniya a dukkan dare sai su ce yaquluna yanzilu amruhu ila samai dunya sai su ce a ba Allah bane ba umurnin shi ne yake sabkowa kaga da tawili ne malai ce fa hadha ta'wilun batilun wa fasidun la dalila alayhi tawili ne lalatacce wanda babu wani dalilin da yake nuni akan haka malai ce hadha huwa ta'wilul mazmum wannan shine irin tawilin da ake zargin ma'abucin shi akai Allah ya tabbatar da yana sabkowa ya tabbatar da yana zawwa to wajibi ne a gare ka kai imani ya yake zama baka sani ba me yasa baka sani ba saboda ba a maka bayanin da zaka sani ba halas kai abinda aka umurce ka abinda Allah ya bada labari akai ka gaskanta shikenan ka huta maranka dan haka waɗannan abubuwa suna da muhimmanci kwarai da gaske to malai yake cewa duk mutum wanda ya zamanto yayi tawilin wanda fa kullu man awwala fi sifati kadhatihi min ghairi ma ithbati me hukuncin shi yace faqad ta'adda wastatala washtara wa khada fi bahril halaki waftara malai yake cewa faqad ta'adda duk wanda yayi haka haqiqa yayi ta'addanci bi mana ya ketare iyakar Allah da tunanin kwakwalwar shi sai ya kore ba aya ba hadisi kawai ya kore alhali kuma abin da ya kore nan aya ta tabbatar da shi hadisi ya tabbatar da shi ba tare da wani bayani ba amma sai ya kore shi kawai ya wuce to duk wanda haka faqad ta'adda wastatala yayi magana a cikin harakar Allah subhanahu wataala ba tare da ilimi ba washtara ya ketare iyakar Allah subhanahu wataala wa khada fi bahri al-halaki sannan kuma yayi nutso a cikin wani teku wani ruwa na halaka waftara kuma ya kirkiri ƙarya ya jingina ga Allah subhanahu wataala kaga duka wannan me ya kai shi zuwa ga haka amfani da kwakwalwar shi amma abinda Allah ya tabbatar wa kanshi na suna na sifa manzo Allah ya tabbatar mishi na suna na sifa to wajibi ne kai imani da shi dama ba a nema ka san ba abin yayi ki abinda ake bukata a gare ka imani shi dai wani imani ai jarrabawa ne ko ba haka ba aka ce kai imani da malaika ka taba gane shi amma ko dole kai imani da shi idan ka ce ba kai imani da shi ba kaga wannan zai huta ka daga cikin me daga cikin musulunci an bada wasu labaru a cikin Qur'ani wanda a gaba za su zo wasu abubuwa an bada labarin su wanda sun gabata baka gansu baka ji su ba amma kuma dole kai imani to wannan shi ake cewa al-imanu billahi ko kuma musulunci ma a kare kanshi al-istislamu lillah ka meka wuya bi mana abinda aka baka labari a cikin Qur'ani ya zo gashi nan ma'anar shi kuma yadda sahabbai suka fahimta haka suka fahimce shi ka tsaya anan sannan kuma ga wani abu ya zo a cikin hadisi sunan Allah ko sifa ga Allah subhanahu wataala shi ma an ka zo daidai nan sai ka tsaya kar ka wuce wannan iyakar sai imani ke zama to imani ne cikakke amma daga lokacin da ka dauki manhaji na ahlul kalam falasifa ka dauki manhaji na ɗan tawili da kutse a cikin harakar Allah subhanahu wataala to sai ka hallaka saboda waɗannan masail din da malamai suka rika tattauna akan su duka ba a samu wannan matsala ba a lokacin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an same ta ne daga lokacin da aka dauko ilimin addini aka garwaya shi da mantiki aka garwaya shi da ilimi na falsafa to a lokacin da aka budawa hankali ake ga iya da ta cewa ko kuma shi ne ma abin da ya kamata a fara gabatarwa kan a ce komi to daga lokacin sai aka kama hanya na hallaka ko suka kore ko suka tabbatar da abin da babu amma in ka zo ka tsaya daidai inda Allah ya tsaida ka shikenan ka shirya to shi ne ma yace faqad ta'adda wastatala wajtara wa khada fi bahri al-halaki waftara yace alam tara ikhtilafa ashabin nazar fihi wa husna ma nahahu dhul athar mal yace alam tara ka duba ka gani ikhtilafa ashabin nazar sabani da yake cikin ma'abuta nazari da amfani da hankali da mantiki da falsafa ko baka ba su a karan kansu suna mi aqwaluhum tatadarab maganganun suna bugun juna wane ce kaza wane ce a ba kaza wane kaza ne wane hoto da kace a kaza da kaza da wane duka ba haka bane kaza ne daidai wannan shine ashabul mantiq saboda kowa yana aunawa ne a daidai hankalin da yake da to hankalin shi zamu bi ko kuma Allah zamu bi ko aya Allah zamu bi ko hadisi manzo Allah kaga kenan alam tara ikhtilafa ashabin nazar mali yace fihi a cikin al'amarin sunayen Allah da sifofin shi kaga su sun ta sabani mu'tazila tace kaza wane yace kaza wane yace kaza sun kasa samun matsaya guda sai yace amma ka duba kaga wa husna ma nahahu dhul athar kyakkyawan tafarkin da ma nahahu dhul athar wanda ma'abucin bin qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai shine dhul athar ko shine ma'abucin hujja ma nahahu hanyar da shi kuma ya dauka hanya ce kyakkyawa abinda Allah ya tabbatar wa kanshi mun tabbatar abinda manzon shi ya tabbatar mun tabbatar abinda ya korewa kanshi mun kore sannan kuma ba da tare da neman sanin da ya taikin abinda yake ciki ba sai ka huta maranka Allah ya ce yana da hannu yana da hannu ka huta maranka ya hannun shi yake baka sani shikenan amma da ka shiga a karhin shi ne a kaza ne sai a zo Allah ta aya sai a rasa yadda zai yi ta kuma duk in ka bibiye sa ka za ka gani wane yana kare ta wane wane yana kare ta wane amma ka tsaya daidai inda ka tsaya da ka to ba za ka samu matsala ba shine yace alam tara ikhtilafa ashabin nazar fihi wa husna ma nahahu dhul athar kai dubi zuwa ga sabanin ma'abuta amfani da hankali a cikin tabbatar da sunayen Allah da sifofin shi sai ta sa'a ma juna amma kuma wa husna ma nahahu dhul athar amma ka duba kaga kyakkyawan tafarkin da ma'abucin bin qur'ani da hadisi shi kuma dauka ya dauki tafarkin da yake kyakkyawa kuma ya huta mara shi me yasa mali ce fa innahum qad iqtadaw bil mustafa wa sahbihi faqna bi hadha wa kafa mali ce fa innahum su ma'abuta al athar kana ahlul athar ahlus sunnati wal jamaa ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum su qad iqtadaw saboda sun yi koyi bil mustafa da zabebbe shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda suka tashi za su aikata dalili kawai suke nema a inda dalilin ne tsira su kuma anan za su tsaya babu zancen su hakkama hankalin su a cikin abu imana mutum ya alƙalantar da hankalin shi akan ayar qur'ani ko hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mal yace wa sahbihi da sahabban shi kenan su ahlul athar kenan suna koyi ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wa sahbihi sannan kuma da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya rike wannan al'amari tabbas ya kai labari kuma ya kama tafarki wanda yake shirye ne tafarki amma duk wanda ya kama sabanin shi kuma to ya fada halaka kuma halakar da har ya bar duniya ba zai gama gamsuwa a cikin zuciyar shi ba har sai ya hada da Allah kuma gashi akan tafarki wanda yake ba da dadi ba amma gashi aya cikin Qur'ani ga yana sahabbai suka fasarta ta ka yi imani da shi ka huta maranka halas dan ka zo ka shiga rikice ɗan baya eh bayan abubuwa sun shiga siyasa ta shiga wane ne ya shiga an kukkula abubuwa an samu gwamnatocin da suke daurewa abinda ba daidai gindi ba haka aka ta yi to malaki ta wa sahbihi faqna bi hadha wa kafa faqna bi hadha ka samu iqna'i ka samu yarda da wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda sahabbai suka fahimta wa kafa wannan ya ishe ka tafarki da daidaitacce kuma duk wanda ya bar tafarki daidaitacce wallahi zaka ga ya saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cewa manzo Allah ya ce ina ce a ai akwai fahimta kaza fahimtar wani to kaga dole a samu matsala abinda Allah da manzon shi suka tabbatar akan tafarkin waɗannan sahabban na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine shiriya dukkan mutumin da zai bar wannan to lalle tabbas ya kama kame-kamen da ba yanda za a yi samu shiriya wannan shine karshen abinda malai ambata mana anan wanda kuma karshen gaba da yake cewa لأنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصعبه ما ليش وانا ياي دي دي دا فدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديك يتشوى يتشي هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ويسوى أن متانا شريه يسوى نيني أنت مبين من ذن الله صلى الله عليه وسلم الوقت تندي يبيان جاء الأمة ذات تشترو تدداس وتكركسو سيأكا تشترو سوى نيني وانا سوكي كان تفرق وان ديك نديدي sai da ka tambaye shi a cikin hadisin irbaru dan sariya yace ma ana alaihi yau abinda nake kai a yau da ni da sahabbaina abinda yake kai a yau da shi da sahabban shi duk wanda zai bauta wa Allah subhanahu wataala kar yayi wasa da waɗannan kalmomin abinda manzon Allah yake sama da shi da sahabban shi to wannan shine shiriya duk wanda ya koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin automatically ya shiriya shiri Allah yace wa in tu'ihu yace tahtaru in kuka mushi da'a yace kai ku shiri wata rana hutu yake kallon sahabban shi yake cewa kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba yace gaba ɗaya za ku shiga aljanna kowa sai ya shiga sai wanda yace a sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulullahi wa zai ki manzo Allah ya ce to ga ka'ida man ata'ani duk wanda ya muni da'a da biyayya cikin abin da na hodi tafarki na ya kama wannan mutumin dakhala aljanna in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ka shiga aljanna sai ce wa man asani wanda ya saba mani me ya saba wa manzon Allah manzon Allah ya ce gabas kai ka ce yamma ya ce kusur ka ce arewa ya ce sama ka ce kasa ya ce hori ka ce baki ya zamanto Allah ya ce maka a wannan aikin manzon Allah bai yi ba kuma kana ta fama kawo wasu dalilan ka rubakku wanda kwata-kwata addini bai rarrasu ba shi a haraka na addini ɗan uwa har kullum addinin ka shine jarinka kar ka sake kama wani kara a harakar addini harakar addini bai san kara ka tsaya da gaske ka duba tafarkin da yake daidaitacce ka hau saman wannan tafarkin ka bauta wa Allah subhanahu wataala sai ka samu tsira amma duk yanda kai canfa da mutane suke maka biyayya ake tila maka ƙasa ake maka kaza ake maka kaza wallahi idan baka kama wannan tafarkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba halakike ne kai dan kowa ma kan shi adalci adalcin da zaka ma kanka shine ka tsaya tsayin daka kaga cewa lalle abinda manzon Allah ya zo akan shi ne kake tahiya kai ka ma kanka kowa ya ma kai shi wannan gargadin nasiha kar ka zama to tare da kowace kungiya aka ga dama kar ka zama to tare da kowace dariqa aka ga dama kai dai qur'ani hadisi akan fahimtar sahabbai wannan shine abin da ake so kuma shine abin da ya kamata ka rubuta shi kar ka rubuta wani abin da ba shi ba saboda duk abin da ba shi ba abu ne wanda yake halaka ne qur'ani hadisi yanda sahabbai suka fahimta to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda nake saman kai shi da ni da sahabbaina a yau duk wanda ya hau wannan hanya to tabbas wannan mutumin ya tsira amma ka duba kalubalen da manzon Allah ya jefa yake cewa al'ummar nan za ta rabu kashi 73 kashi 72 duka ɗan mutane wannan kuma magana ce wanda a wurin Allah ya kamata ka rika kwanko mata kana tuna ta ka rika lissafawa aikinka yana goyon bayan Qur'ani da hadisi kuma bai goyon baya kakka je ka fara cikin 72 din nan to amma ayo addini an dauke shi ba kayan komai ba mutum yana ga sai dan suna tare da suwa ne ko na makamancin wannan ka tsaya kawai ka bauta wa Allah shine abin da ka ka duniya kar kai wasa malaci albabul awwal babi na farko fi ma'rifati llahi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi babi na farko shine babi da zai magana akan sanin Allah mai girma da buwaya da sunayen shi da sifofin shi kenan zuwa bayan malam ya kare mana bayani akan wace ka'ida ake dauka wajen tabbatar da abin da yake aqida ita ce qur'ani hadisi fahimtar sahabbai yawa to yanzu bayan shi malam zai mana bayani akan sanin Allah subhanahu wataala wanda shine awwal wajibin shine abu na farko wanda yake wajibi akan dukkan mutum mai imani shine malam yake cewa awwal wajibin alal abidi ma'rifatul ilahi bit tasdidi awwal wajibin farkon abin da yake wajibi alal abidi ga bayi na Allah subhanahu wata'ala shine ma'rifatul ilahi sanin Allah mai girma da buwaya wannan shine abu na farko ba kasuwancin ka ba ba aikin ka ba ba wanenin ka ba abu na farko da yake wajibi akan ka zai ka san Allah ma'rifatul ilahi bitasdidi sanin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana akai kenan a saman hanya wadda take ta daidai daidai kuma yana nan a karkashin Qur'ani da hadisi ba a kauce musu wannan sune usulin da ake gina addini akai to wajibi wannan shine farkon abin da yake wajibi idan ka ce wajibi a harshe da malaman usul suna cewa huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu idan ka ce abu wajibi ne wanda ya aikata wajibi ne za a bashi lada amma wanda bai aikata ba kuma za a mushi hukuma za a azabtar da shi kenan abin da yake wajibi akan bayi abu na farko shine ma'rifatul ilahi sanin Allah subhanahu wata'ala ko a gidanka ka zamanto wannan ita ce ka'idarka a rayuwarka gaba ɗaya zamanto shine ka'idarka sanin Allah ya zai ka san Allah ka bauta mishi ala basiratin akan sani amma mafi yawanci bautan da ake ga Allah subhanahu wata'ala har ake rikici ake dauki ba dadi wannan ya faɗi duka yana tattare akan rishin karantar addini mana kowa ya shirya yayi magana da sunan addini amma ba tare da dalili ba kawai a ina gani a wanda abun yau ake yin shi zaka zo ka ce ba haka nan bane ba kaga yau ake yin shi ba hujja bace kuma hujja ce wanda annabawan da Allah ya turo ma sun kara da mutanen su da irin wannan hujja taka da kake bada kai ba zaka ji kunya ba hujjarka da hujjar Abu Jahl zama to iri daya su ce inna wajanna aba ana ala ummatin kai ma ka zo ka ce inna wajanna aba ana ala ummatin shi ya san arne ne shi amma kuma kai kana da awar musulunci kuma hujjar shi da hujjarka ta zama to iri daya ka sa akwai matsala shi yace ya samu uwayen shi da kakanni kai ma ka ce ka samu uwayenka da kakanni mal farqu bain hadha wa zaka kama kanka adalci ta hanyar ka tashi ka karanta addini kama kanka tsarin karatun addini kar ka yarda rayuwa ta rude ka kai ta wahala kai ta wahala baka san yanda ake bauta wa Allah subhanahu wataala ba wani ya doke kai ta wasa da kai ta abin da ya ga dama da kai dora ka sama hanyar da shi ya ga dama ba hanyar da addinin bai ga dama a hanyar da shi ya ga dama me yake kawo haka jahilci me yake kawo haka rashin karatu kai baka da tsarin koyon karatu a cikin rayuwarka gaba daya to ka sani awwal wajibin abu na farko da yake wajibi akan ka shine wajibi ne kai karatun da zaka san Allah ka bauta wa Allah akan ilimi ubangiji subhanahu wataala yake cewa in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahman abda duk fa halittar da suke cikin sammai da kasai gaba daya kowa zai zo wa Allah subhanahu wataala a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya kidaya bayin nan ya ilga su ilgawa wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda kuma kowa gobe kiyama zai zo wa Allah shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman manzo Allah yace ba dai a cikin ku face kowa sai ubangijin shi yayi magana da shi babu mai tarjuma magana tsakaninka da Allah subhanahu wataala da mai duba daman shi ba abin da zai gani in ba abin da ya aikata ba ya duba hagumin shi ba abin da zai gani in ba abin da ya aikata ba ya duba gaban shi ba abin da zai gani in ba abin da ya aikata ba sannan kuma ga wuta ga aljanna wannan abin da ya aikata shine kawai abin da zai zama to mushi sababin samun tsira a gaban Allah subhanahu wataala to shi kuma abin aikata wannan shine wanda ba yanda za a yi aikatu dole sai ka san Allah dole sai kai karatu dole sai ka ilimin addini ilimin addini wajibi ne kamar da malam tun a farko ahli yake cewa abin da yake wajibi akan mutumin da ya balaga ya san addinin shi tashihu imanihi ya inganta imanin shi inganta imanin shi ne karatun aqida saboda kar wani yazo yana bayanin da ba daidai yake da addinin ba saboda tsabagen kai kin kana da ishuwa da yunwa na karatun addini daga yayi bayani sai ka bi shi wannan kuma shine abin da yake faruwa a yau mutum bai san addini ba bai san addini ba bai san abin da ake cewa addini ba kawai bautan mai ne kawai yake ta mata da suke cewa gani ga wata sallah wajen biki kawai haka ya tashi ga ana shi ma ya sabaye gaba ya ake sallah ya ake ruku'i ya ake dayyanta Allah me ya shirka ba abin da ya sani ka duba hadisin da manzo Allah yake bada labarin mutumin da za a zo a tambaye shi cikin kabarin shi a tambaye shi man rabbuka ya kasa bada amsa waye annabin kai kasa bada amsa ما الذي تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم كاسب بعد امس sai dai yaji ai yaji mutane suna cewa Muhammad yaji ana cewa kaga akwai matsala wajibi ne mutun ya karatu addini mali ce hadhihi ubudiyatun amma wannan bauta ce a game fi jami'il khalqi game da dukkan bayin Allah subhanahu wa ta'ala la ahada yakhruju anha ba wani wanda zai huta daga ciki lal mala'ika wala lil jinn wala lil ins dan adam yana ciki aljani yana ciki haka dan mala'iku su ma suna ciki to wannan abin da ya shahi rububiyya ga Allah bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa bawa ne na Allah to su bayan wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ba dan adam daman ya bauta mishi in ya gara ma ko ya fandalle inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura to wannan shukur din da zaka yi ga Allah baya tabbata shi ma dole sai an yi karatu shi yasa manzo Allah yake cewa ala inna sil'ata llahi khaliya ku sani kayan cinikin Allah tsada gare shi yanzu wanda yace zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba kawai da kace zaka bauta wa tunda dai niyyarka Allah ne a ce to shikenan ka samu lada a nan ma kuma akwai wani bayanin da dole ya maka shi abinda zaka yi kai dan Allah abinda zaka yi zaman to a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda baya ciki din yanda kai a fahimta kake ga iya da kyau wallahi a wajen Allah bai da kyau Imam Malik yace ya ishe shi muni kasancewar manzon Allah bai ba a ce manzon Allah bai ba kuma ka riga a iya da kyau ta yaya ya samu kyau alhali manzon Allah bai ba kama kanka adalci mana din yanda kai kake ga mai kyau ne in dai manzon Allah bai ba to wallahi wannan abun karshe ne a wajen muni me yasa yake da muni saboda manzon Allah bai ba mutumin da yazo ya dauki harama aikin haji tun daga cikin garin Madina ya fara labbaika allahumma labbaika Imam Malik ya ce mishi kaji tsoron Allah bawo Allah baka je miqatin ka zaka dauki aikin haji ba harama na aikin haji ba sai ce yanzu Allah zai azabtar da ni a dalilin labbaika allahumma da nake kuma da haraman da dauka daga nan garin Madina yace Allah ba zai azabtar da kai ba akan wannan amma Allah zai azabtar da kai akan sabawa sunnar manzon Allah da kai kuma Allah yace falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim duk wanda zai saba mata farke manzon Allah yayi hankali da kanshi fitina za ta iya samun ka saboda in dai ka bar wannan da'ira ta kewayen manzon Allah to wallahi sunan ka bacece to haka wajibi ne kai karatun da zaka sanya ake bauta wa Allah subhanahu wataala shine farkon abin da yake wajibi a gare ka ka san yanda zaka bauta wa Allah mai girma da buwaya mali yace awwal wajibin alal abidi ma'rifatul ilahi bitasbidi kenan wajibi ne ka san Allah mai girma da buwaya kuma shine awwal wajib shine abu wajibi na farko sabanin ulama'ul kalam malaman zance da surutu falasifa su suna cewa awwal wajibin alal abdi huwa an-nazr suka ce abu na farko wajibi akan bawa shine yayi dubi zuwa ga abubuwan suke kewaye shi yanzuru fil adillati yayi dubi zuwa ga abubuwan suke kewaye shi saboda ya tabbatar da samuwar Allah suka ce wannan shine awwal wajibi malik ya ce suma ba'da zalika idza nazara في الأدلة وعرف وعرف الرب ووجوده يعبده إذا يوانا تنانين ناشي يقام حنجيش دوانيني دوانيني أيسو سيو كومي بوتا الله سبحانه وتعالى ديني يوانا بعد ديباني با شيسا أيو سوكي كوري با كما سوكي كوري الله با فلاسفة ما سوئي رم إلي مما غنى sai su ce ai tunda ba a gane shi ba a ji shi ba a shaƙe shi ba a wane ne a cikin hawasu biyar babu shigo sai to babu kenan to aka rika samun tanaqud dan haka awwal wajib alal abd shine ma'rifatullah ya san Allah ta hanyar sanin dalilai sannan kuma sanin Allah nan dama ita ce fitrar da aka halicci dan adam akai Allah ce fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha ita ce fitrar da Allah halicci bayi akai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mawludin yulad ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wanda yazo duniya kowane ne yana zawa akan fitra akan bauta ga Allah subhanahu wataala da sanin girman Allah sai dai yanayin da ya tashi a ciki ko ya zama bayahude ko ya zama krista ko ya zama bamajusi mai bautan wuta ko ya zama mutumin da kwata kwata bai da addini kenan gurbata ne daga baya amma asalin da aka halicce shi nagartacce ne to daga awwal wajib ala al-abd shine bawa ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya san yadda zai bauta wa Allah hakikanin bauta, wanda kuma wannan bauta ita ce za ta kai shi zuwa ga samun tsira a wajen Allah subhanahu wataala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muru auladakum bis salati, yace li sab'in. Kaga ba a fara ka musu cewa ba ku fara duba yanayi, ku fara duba wani, a aka ce ku umurce su su yi sallah su kai shekara bakwai. Kaga wannan kuma daga cikin al-adillatu shar'iyya wa laysat min al-adillati al-aqliyya, ba dalili bane na hankali, a dalili ne na abin da ya shafi shari'a. Aka ce ku umurce su yi sallah sun kai shekara bakwai, in sun kai goma kuka ga ba sa yi ku ba su ku musu dulala. Sannan kuma ladabi na gaba, wa farriqu bainahum fil madaji, ku raba wajen kwanan su a cikin ashuhudun su da suke kwantawa. To wannan shi ma yana maka nuni akan cewa lalle maganar da ashabul kalam suke magana cewa take ba daidai ba. Awwal wajib ala al-abd an ya'budu Allah, ya bauta wa Allah subhanahu wataala ta hanyar bin hanyoyi da dalilai na shari'a. Sannan kuma bayan shi yau da gobe irin awwal da yake gani a cikin rayuwa, wannan kuma su kara mishi girman sanin Allah subhanahu wataala. Mal yace bi annahu wahidun la naziru lahu wa la shibhun wa la waziru. Ubangiji subhanahu wataala bi annahu wahidun, karatun da za ka yi kasancewa Allah mai girma da buwaya shi kadai ne. La naziru lahu, bai da wani mai agaza mishi, ba wanda yake taimaka mishi. Wala shibhun, bai ya kamanceceniya da kowa. Wala waziru, bai da wani mataimaki, wazirin da yake taimaka mishi ya kawo mishi aiki kaza babu. Allah shi ɗaya ne a cikin ayyukan shi, sai aka ce ka ɗayanta shi a cikin rububiyya, ka ɗayanta shi a cikin uluhiyya, ka ɗayanta shi a cikin al-asma wa sifat, saboda shi ɗaya ne kuma ba wani wanda yake tamka ga shi. Shi yasa yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad, babu wani wanda yake tsara ko tamka ga Allah subhanahu wataala. Wannan shi ne abin da malaiki ambata anan kenan. Wajibi ne mutum mai imani ya gane haka, ubangiji baya da wani mataimaki, baya da wani mai taimaka mishi ko mai agaza mishi ko mai mishi kaza, shi ɗaya yake tallin tal. Idan ka ce al-wazir shine al-mu'in, mai taimaka wanda zai rika kama maka aiki. Mal yace wa min adatil muluk fi dunya annahum yattakhizuna al-a'wana wal wizara, iya daga cikin ɗabi'ar masu mulkin duniya su ɗauki masu taimaka musu, masu agaza musu, masu musu kaza. Ko za ka ce ai wani ya kafa gwamnatin shi, bi mana ya kafa ministrorin shi, ko an kafa ministan din kaza, wannan ministan kaza ne, wannan ministan kaza ne, a wannan shugabannin duniya kenan. Ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake, babu wanda yake agaza mishi a cikin waɗannan abubuwan gaba daya. Kuma duniyar tamu da muke kafafa da ita duka a wajen Allah daidai da girman kwayan wannan ƙasa, tsakuwa ɗaya ba ta kai ba, tsakuwa ɗaya ba ta kai ba, a bakin komai take ba. Amma ka duba mutumin da yake da mulkin duniya, duka zai nemi a wannan masu kaza ne, wannan masu gadi ne, wannan masu wane ne, amma baya hana duk wani abin da yake tsoro kuma yana iya faruwa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake makai shi jinjinan tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, albarkatun shi sun yawaita, ubangijin da mulki yake hannun shi. Almulk aka sace shi haka da mulki, haƙiƙanin mulki, mulkin da bai da iyaka, mulkin da bai da manda, mulkin da bai da abakan hamayya, shi ɗaya yake ubangiji subhanahu wa ta'ala. Bawa ya yi karatun da zai gane girman Allah ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. To amma ka ɗauka saɓani wanda yake na duniya, li annahum bashar ajizuna, saboda su sarakan duniya ko shugabannin duniya kasassu ne, sun kasa. La ya'lamuna hawaijan nas, ba su ma san buƙatar mutane zuwa gare su ba. Wani zai shigo ya keɓance da shi gana wata musamman sai kashe shi, wanda kuma haka yana faruwa da yawa. To haka ubangiji subhanahu wataala shi yake da cikakken mulki. Shi yasa yake cewa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan, ka faɗa ka ƙara godiya ta tabbata ga ubangijin da bai riki ɗa ba. Dan adam a duniya yana son me? Yana son ɗa. Saboda kuma duk tunanin da ake shi ne me, ya taimaka mushi, ya agaza mushi, lokacin da rayuwa ta kai rayuwa yayi kaza yayi kaza, duka ne taimakon ne ake so a taimaka wa juna. To shi ubangiji lam yattakhidh waladan, sannan kuma wa lam yakul lahu sharikun fil mulk, baya da abokin tarayya a cikin mulkin shi da yake. Sannan sai yace wa lam takul lahu sahiba, baya da abokin zama, shi kadai yake ubangiji. Wa lam yakul lahu waliyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira, kawai ubangiji sai dai kace Allahu akbar, Allah shine mai girma, Allah shine mafi girma. Ya ɗaukaka a cikin dukkan al'amura wanda suke nashi ne. To ba waye karatun da zai gane wannan. A irin wannan karatun ne kamata a kashe kuɗi. A irin wannan karatun ne kamata mutum ya bada lokacin shi, ya bada hamzarin shi, ya bada hankalin shi gaba daya. Kar ya yi wasa a cikin karatun sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya laita qaumi ya'lamu. Kaito ina a ce mutane za su fahimci haka. Sai ga kokarin gaba daya na mi yana takaituwa akan karatun duniya. La haula wala quwwata illa billah. Ni duniya da inda ba a mutuwa ba san me za a yi. Ka duba mutum ya san mutuwa zai ko yanzu ko an jima. Amma kuma girke-girken abubuwa da tashin hankali da fitintunu da jaraba da koni yana gaba-gaba. Ba kasala ba wannan ya ba da kai ga dangadan. Amma kuma ya san mutuwa zai. To inda ba mutuwa ya? Fitinar da ba za ta dauku ba. Fitinar da za a zubda ba kaɗan bace. Wai ka duba wannan abin da ake ciki ma gaba ɗaya kuma duk da wannan ba. Allah yana ta bayanin walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Yace la fasadatil ard, yace la huddimat sawami'u. In ba dan Allah yana takaita abubuwan ba, da dan Adam ya rushe duniya ma gaba ɗaya. Suka ce dodo uban rikici. Allah ya ce qutila al-insanu ma akfara. Dukkan abin da ya kamata ya amma ba zai yi ba. In ya karanta duniya ne bai ya kasala. Wallahi wuraren da ake zo ana karatu a yanzu misali a cikin garin nan a ce sallar juma'a kawai aka dora maka a ce sai ka tafi wuri kaza za ka yi da kaga tashi hankali. An tsanantawa mutane, kuntatawa mutane ka ji jaje. Amma a wuni sai a yi kwana shida ana zuwa ana zauwa. Kuma kowa ya yi gum. Ba mai magana. Kuma duka duniya ce ake nema. Kuma duniya da an san gaba ɗaya rankata kaf kowa barin ta zai. Abin da aka tara kuma ko duka bari za a yi. Amma ɗan Adam ya yi harama ya yi gamu ya ɗora. Ya shirya zai yi. Ana ta rikici da shi saboda shiga gudan makaranta amma kuma a can zai je ya zuba jikuna. Yana ga ɗan shi zai zama dipite ko zai zama wani babban kadir. Allah kiyaye. Wannan karatun hatta da irin koma bayan da muke ciki da matsalolin da muke ciki gaba daya wallahi rashin karanta addini muna da siffa ko wani hali mummuna halin mugawun musulmai amma ko bamu tsaya muka ba musuluncin da gaskiya ba yanda Allah zai taimaka mana. Allah huwa alƙawali ya doka in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum wala yansurannallahu man yansur. Duk wanda ya taimaka wa addinin Allah, Allah zai taimaka mashi. Allah ya dauki alƙawarin zai taimaka amma kuma ina amal. Abun yana kama da sun mu'amalu sun makafaru. Muzabzabina baina zalika. Kowa ya rika ma imanin shi lisahi. In ka lisa sai ka ga muna kula da duniya sosai. Shi addini bai ce baka ihmalin duniya amma kar kai ihmalin shine abin da yake kashin bayanka. Zawonka duniya kuma da rayuwar da kake ciki. Rayuwarka da kake rayuwa ce kake dan zuwa lahira ko ka yarda ko baka yarda ba ko kana so ko baka so haka ne. To ya kamata a matsayinka na mai hankali ka san wannan lahirar taka mai ka shifta mata. To sai ka irin wannan karatun ba kowa yake iya yin shi ba bal inna ma da yawa daga cikin mutane suna ga kawai wahala sai dai ta fara gada a cikin rayuwa haka yana cikin haka har mutuwa ta dauke shi. Taka Ubangiji subhanahu wataala sifatuhu kadhatihi qadima asma'uhu sabitatun azima. Malace sifofin Allah subhanahu wataala kadhatihi kamar zatin Allah qadim abu ne wanda yake wanda tun fil azal wani abu ne wanda bai da farko abu ne wanda baya da farko. Asma'uhu sunayen shi sabitatun tabbatattu ne a cikin alqur'ani mai girma azima kuma masu girma ne. Allah ar-rahman ar-rahim ya salam wa rahamar da Allah subhanahu wataala yake da yasa duniyar da take wanzuwa. Amma irin abubuwan da al'umma ake aikatawa wallahi duniyar nan kai ka ce kibta irin ba za ta yi ba. Idan aka zo aka kwamsa wani abu na ba daɗi akan haƙƙin Allah akan haƙƙin zamantakewa da ake tsakanin mutane abin bai daɗin saurare. Yanzu kana sauraron su BBC me baka ji ba? Kaji abin da a bar ɗan Adam a ce ma a raba shi ma da addinin hankali kaɗai da Allah ya mushi sai ka ga a baka wannan labarin ma bai kamata ba. amma kuma sai ga ana tarawajin su a hadi sa BBC a hadi sa Facebook a hadi wane ne abun ana hadi yau da gobe haku rika jin a cikin ranku kan ba wani lashi bane ba wani an saba wancan watan ba da ma an hadi wani yayi kaza wancan ba an yi kaza ka duba irin alaka irin na fasikanci da ake bada labari abubuwa ne wanda babu hikima a cikin hadin su ba hikima babu hikima ko kusa ko ta ne saboda maimaita abun yana sa mutane su zama a cikin kansu ya zama to kaman ai ba kai bane wannan dama wannan wani mai wacce mata wanda an yi kaza sai kake nan koda wani Allah kiyaye sai ka ji al musibatu idha ammat khaffat ana ga kaman in abu ya yaku kenan dan mutane su aikata ana ga ba wani abu bane subhanallah su kuma daga cikin ahdaf din waɗannan wasa'il ilam akwai yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu to sunayen Allah sifofin shi sabitatun tabbatatuni azimatun kuma girma gare su Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah iya da sunaye kyawawa ku kira Allah da waɗannan sunaye wanda suke sunaye shi idan ka tashi addu'a iya daga cikin abubuwan da mutum zai gabatar a addu'ar shi Allah ya aushi addu'ar shi ka ambaci sunayen Allah kafin ka kai inda zaka roki Allah bukatarka Allah as-samad al-aziz al-ghaffar al-muhaimin sunayen Allah ka jero ka san da Allah gore ba ka jero in ka jero su anya su sai ka fadi wa Allah bukatar ka Allah sai amsa maka Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a ya ambaci sunayen Allah to kan yi ka bukatar shi Manzon Allah yake cewa wannan mutumin ya roki Allah da sunayen da in aka roke shi da su yana amsawa ya ji ku wani kuma ya daga hannu kai tsaye ya daga ya ce Allah yi mun kaza ba ni kaza yayi mun kaza Manzon Allah ya ce wannan mutumin ya yi gogo a cikin addu'a shi ai ka karanta sunayen Allah kayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗannan sabubba ne na amshi addu'arka to Allah iya da sunaye kyawawa sunan suka dace da girman shi sannan yake cewa Allahu la ilaha illahu Allah shi ne abun bauta ba wani abun bauta ba suka cancanta sai shi yace lahul asma'ul husna iya da sunaye kyawawa a can yake cewa cikin suratul hashr yace lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله iya da sunaye kyawawa sannan kuma yana tsarkake Allah duk wata halittar take ban kasa take cikin sama ne ko kasa tana tsarkake Allah subhanahu wataala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba hon abin da ka sani face yana tsarkake Allah subhanahu wataala dan adam ya ajje hankalin shi bautawa Allah ya ajje hankalin shi ya bi Allah koyayi ko kayyayi Allah madaukakin sarki akwai halittu da bayi da suke nan suna tabauta mushi manzon Allah yake abtati sama wa huqqa laha an ta'id yace sama tayi kara kuma ya cancanta tayi kara yace babu inda za a aje diddigen kafa face a wannan wurin akwai wani mala'ika ko yayi sujada ko yayi rukubi ga Allah sannan kuma in suka tahi wannan bayi wasu ne za su zo har Allah ya tada kiyama wannan mala'ikun ba sa karewa halittun Allah suke saman kasa dan adam bai ta kara kariya ba halittun Allah suke cikin ruwa duka suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi dan kai ma kai tasbihi ga Allah Allah ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim yana tasbihi ga Allah yana tsarkake Allah da sunayen shi da sifofin shi duk halittun suke cikin samai da kasai gaba daya da kai ma ka zama to mai tasbihi subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah sarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah kana hadi kana hararo abin da kake wada cikin zuciyarka wannan yana kara maka girma a wajen Allah subhanahu wataala Allah zai soka Allah mai girma da buwaya zai raba ka daga dukkan wani abin da ke cakurkuro na rayuwa abubuwa ne ga sanan manzon Allah ya ambata mana a cikin azkarus sabah azkarul masa inda dan adam zai ajje hankalin shi rika aikata wallahi alheri ne ba na wasa to sifatuhu kadhatihi qadim asma'uhu sabitatun azima sunayen Allah tabbatattu ne kuma sunaye ne wanda suke masu girma to waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala ya ya kamata daga ina ne ya kamata a samu su mali ce lakinna hafil haqqi tawqifiyya lana bi za adillatun wafiyya mali ce lakinna ha kaga waɗannan sunaye na Allah fil haqqi magana ta gaskiya tabbatatta tawqifiyya sunaye ne waɗanda sai ake ba kai za ka kirkire su ba idan ka ce wannan abu tawqifi ne ma ana jiran aya ko hadisi kenan kai bakka da ikon tasarrufi a ciki sai abinda Allah yace sai abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadi wanda kuma kenan sunan Allah da sifar shi ko a cikin Qur'ani ko a cikin hadisi ingantacce wani a yau ba zai kirkirar suna ba yace ai a ai wannan iya da kyau misali sunan Ar-Rashid kaga samu tun sunan Abdul Rashid kaga Ar-Rashid babu wata aya ko hadisi da yake nuna cewa sunan Allah ne bai daga cikin sunan Allah to irin haka akwai sunaye da yawa da ana faɗin su a yau da gobe amma kuma tunda dole sai an samu aya ko hadisi su ko ba aya ba hadisi yana dole a kore su bale ce lakinna ha fil haqqi tawqifiyya yace lana bi za adillatun wafiyya akan haka yace muna da adilla muna da dalilai wafiyya ma'ana dalilai masu tarin yawa wanda suke nuni akan cewa suna da sifa lalle dole sai an jira qur'ani da hadisi sun yi bayani akai ni ba zan kirkiro ba kai ba za ka kirkiro ba kuma duk wani mai kirkire ba zai kirkiro ba bale yace fasali na gaba faslun fi bahthi sifatihi ta'ala fasali ne wanda zai bayani akan sifofin Allah mai girma da kuwaya bale yace lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'un iradatun wa ilmun waqtadar lahul hayatu ubangiji subhanahu wata'ala iya da rayuwa yace Allahu la ilaha illa huwa yace al hayyu al qayyum al hayyu rayye ne ubangiji subhanahu wataala shi yace lahul hayatu ay anna Allah jalla jalaluhu mawsufun bil hayat ya fadi cewa wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut ka dogara ga ubangijin da baya mutuwa amma duk wanda ba Allah ba me yake mutuwa zai kullu man alaiha fan duk wanda yake saman sararin da gaba da karewa zai kowa karewa zai wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram daka Allah shi yake da rayuwa rayuwa wanzanzar rayuwar da ba ta da farko sannan ko ba ta da ƙarshe mali yace fa samma nafsuhu bil hayy Allah ya sama kanshi sunan al hayy kaga anan yace wa tawakkal ala al hayy idan muka samu sunan daga cikin sunayen Allah al hayy gashi Allah ya faɗi wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut ka dogara ga ubangiji rayayye wanda baya mutuwa mali yace wa hadha yadullu ala subutil hayatil kamila yana nuni akan tabbatuwar rayuwa cikakka wa laysat ka hayatil makhluqina ba irin rayuwar mu ba an yi wani lokacin da bakka nan yanzu ga kana kuma za a zo a yi wani lokacin da bakka nan wannan rayuwar mu kenan amma ubangiji dama yana nan farkon da baya da farko kuma karshen da baya da karshe subhanahu wata'ala malace li anna hayatahu hayat la bidayata laha wala nihaya bi khilafi hayatil makhluqin fa innaha hayat naqisa rayuwa ce da gagga kana ji kana gani in mutu ta zo kawai ta hiya zaka ba dubara ba bayan da zaka kauce mata wala ha bidaya wala ha nihaya rayuwa tana da farko tana da karshe a he ka rana kaza a wata kaza a shekara ta kaza a ce kuma ka mutu a shekara rana kaza wata na kaza shekara ta kaza halas aldani ubangiji baya mutuwa subhanahu wataala rayuwa gare shi rayuwa wanda take cikakkar rayuwa malitu wal kalam ubangiji kuma yana magana daga cikin sifofin Allah akwai magana akwai wanda suka ce a ba za a ce ba Allah yana magana kaga wannan tawaye haƙƙin Allah subhanahu wataala ne sifa ce ta tawaya a ce Allah baya magana Allah tabbatar wa kanshi cewa yana magana mu kuma abinda aka umurce mu bauta ma Allah da shi abinda Allah ya tabbatar wa kanshi mu tabbatar mishi can Allah yake cewa in ahadu min al-mushriki nastajaraka idan wani daga cikin mushrikai ya nemi da zaman makwabcinka naka bashi kariya na yazo ya saurari karatu Allah ce fa ajirhu ka bashi wannan kariya ka makwabce kashe shi hatta yasma'a kalamallahi har sai ya ji magana Allah kalamallahi kenan Allah yana magana summa ablighu ma'amala sannan kuma Allah ya ƙara da cewa yuriduna an yubaddilu kalam Allah yace bari ne munafukai suna so ne su sauya maganar Allah kenan Allah yana magana Allah yana magana sannan kuma Allah ya ƙara da cewa wanadainahu min janibin turil aymani wa qarrabnahu najiya Allah ce mun kusanto da annabi Musa mun gana da shi ta hanyar yi mishi magana sai yace kuma wa kallama Allah Musa taklima tawjidi Allah ya ce Allah ya yi magana ga annabi Musa magana kuma kai ka zo ka kore ya za ka yi da wani ayo Allah yana magana ya yake magana wannan kuma ya bar ma kanshi sanya halas ka kuta mara malai ce waja'a yace ba ma wannan ayoyin kadai ba ya ma zo a cikin hadisi cewa Allah mai girma da buwaya yayi magana da Annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan kuma yayi magana da Adam kuma yayi magana da Hawwa Allah yace wanadahuma rabbuhuma ubangijin su Annabi Adam da ummuna Hawwa ya kira su yace alam anhakuma Annabi Adam da kai da Hawwa shin ban hane ku ba an tilku shajara game da wannan itaciyar wa aqul lakuma kuma na hadi muku cewa fa inna shaytana lakuma aduwwun mubin cewa shaydan maki ne a gare ku kuma mai bayyana kiyayya shi karara kaga alam anhakuma wa aqul lakuma kaga ban hada muku ba kashi nan magana to waɗannan duka suna mana nuni akan cewa lalle Allah mai girma da kuwa yana magana a lokacin da ya ga dama malai ce wa yukallimu ibadahu yawmal qiyama Allah zai magana da bayan shi a gobe kiyama fil mahshar araran da za a tara mutanen duniya gaba daya wa yasma'una kalamahu kuma za su ji maganar Allah subhanahu wataala sannan wa yukallimu ahlal janna Allah zai ma ɗan aljanna magana wa yatalazzazuna bi kalamihi wa munajatihi lahum subhanahu wataala ɗan aljanna za su ji dadin maganar Allah Allah zai ce musu alƙawalin da na muku na cika muku su ce ubangiji an cika mana abin da bamu yi zato bamu yi tsammani ba gashi nan mun samu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha Allah ce musu da saura kaga ana Allah magana yi da su sannan kuma Allah ya ba su dama su yi dubi zuwa ga zati shi to wannan shi kuma yahi aljanna da abin da ke cikin ta da shi shine Allah ce lil ladina ahsanu alhusna wa ziyada wannan ziyada shine ganin Allah subhanahu wataala a gobe kiyama ba duniya ba wa yatalazzazuna bi kalamihi subhanahu wataala fa kalamuhu sifatun min sifatihi daga magana da Allah yake sifa ce daga cikin sifofin shi sannan Allah ya bayyana cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab ana gidan duniya kenan daga anan gidan duniya ba wanda zai ce Allah ya mishi magana iri da musu ko kuma ya ga Allah ana ga Allah subhanahu wataala a gobe kiyama to anan malai yake cewa kenan daga cikin sifofin Allah da sunaye akwai alhayat kenan sifati akwai alhayat akwai alkalam sai ya ce wal basar haka kuma ubangiji ya tabbatar wa kanshi cewa yana gani Allah ya ce inna allaha sami'un basir Allah mai ji ne mai gani ne ya yake ji ya bar ma kanshi sani ya yake gani ya bar ma kanshi sani mu ko mun yarda akan yana ji yana gani ko mun yarda cewa ganin shi ba irin na halitta bane ba subhanahu wataala sannan ya ce kuma innahu huwa sami'ul basir ku fasani cewa innahu shi Allah huwa shine as-sami'u mai ji kuma al-basiru mai gani yace wa kana Allahu sami'an basira Allah yace ya Allah ya kasance yana ji yana gani kina tabbatar wa kanshi fasamma nafsuhu bis-sami'i wal-basiri yama kanshi jinjina a karan kanshi da kanshi cewa lalle yana ji kuma yana gani wa yukhadh min hazaini al-ismaini wasfun wasfu Allah bis-sami'i wal-basir daga waɗannan sunaye guda biyu ka'idar da muka ambata a darasi na farko cewa kowace sifa afwan kowace suna ana huddo mai daga cikin shi sifa ko amma ba kowace sifa bace ake iya huddo suna daga cikin ta yawa kenan nan yace huwa sami'u kaga suna ne anan albasiru suna ne daga nan sai aka huddo sifa ta as-sam'u da al-basar yana ji yana gani subhanahu wataala kuma haka Allah yace ma annabi Musa da annabi Haruna qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara Allah ce ku dai ka ku ji tsoro ina tare da ku ina ji ina ga abin da ke faruwa kuma haka Allah ya bada labari game da abin da ya shahi Yahudawa Allah ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya kaga annabi Allah ya ce ya ji kaga ke duk wanda yazo ya ce a ba ji me yake kaza yana zo ya ba kai shi wahala yana nima sabka daga tafarki wanda yake na addini to abin tarbiyyar da ake so a ba mu anan duk abin da Allah tabbatar wa kanshi ka tabbatar mushi yaya wannan sifar take baka sani ba me yasa baka sani ba saboda Allah bai maka bayani ka sani ba amma kuma ya bada labari kai kuma dole ka yarda idan Allah ya bada labari kace kai baka yarda ba ina hukuncin musuluncin ka babu to Allah ya bada labari akan Yahuda ce Allah ya ji maganar da suka ambata cewa wai Allah talaka ne subhanallahi suka ce wa nahnu aghniya suka ce su ne mawadata me yasa suka faɗi wannan magana saboda an ce man zal ladzi yuqridu Allah qardan hasana wai wa zai ba Allah ramce ramce managarci suka ce kun ji Allah yana da ramce a wajen mu subhanallah yahudawa an sun yi abubuwa da yawa Allah ya aika manzanni bayan manzanni ba wata al'umma da aka aika manzanni sama da yahudawa summa arsalna rusulana Allah ya ce tatra sai muka rika aika musu manzannin mu daya bayan daya wannan annabi yana wancan koten wancan yana wancan bangaren wancan yana wancan bangaren wannan yana wancan bangaren haka ake ta bugawa amma karshe aka buga waɗannan mutanen wanda suka yi imani a cikin su sa karaso kariya ka duba mutanen da annabi Musa alaihi salatu wasalam wanda fa suka ce sun yi imani sun yi kaza ya dauko su suka huto aka ce sai su ga Baitul Maqdis suka ce ka inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun suka Allah ya shiga Baitul Maqdis suka ce kai ma shiga me yasa bu kwashi ba suka ce akwai mutane masu karfi a gari in sun huto mu ko mu shiga kada wani da tunani da wannan yanzu mutun da gidan shi kawai sai mutun ya ce ba shiga shi shiga tihu kai ga ba zai yi ba karshe dai ƙara ambata musu suka ce kai izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna ka je da kai da ubangijinka ku yaki in kun gama yaki kun ci nasara ku dago mun hannu muna zaune anan sai mu je mu shiga yahuda kenan suka zo Allah ya rika samkar musu da almannu wa salwa diyan shila ko kace tsuntsayen da ba sa ma iya tashi kawai su da za su rika kama suna ci kuma da wani ruwa mai dadi sha suka ce annabi Musa mun gaji da wannan ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min ba'liha wa qitha'iha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha yace atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr suka ce ai so su noma suke so su yahudu ai ko a yau kuma ko tarihi za ka karanta ba al'umma da take ba duniya wahala kamar yahuda har yau ba wanda ke ba al'umma wahala kamar su to su suka ambata wa Allah haka Allah yace ya ji abin da suka faɗi saraktu ma qalu zamu rubuta abin da suka zamu taskance shi ko mu ƙara musu ma wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq kuma da kashe annabawa da suke annabin Allah za a turo su kashe shi annabi ba mai wa'azi ba annabi sai su kashe shi haka sai kashe Zakariya da sauran annabawa to Allah anan ya ambata cewa kaga laqad sami Allah ya tabbatar wa kanshi da shi sannan kuma yace laqad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Aisha ta karanta ayar da tace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah maganar da ake yi ita macen take hodi wa Aisha ana kuskus ba amma san me ake hodi ba wanda yake cikin daki ma ba ya ji me ake hodi amma ubangiji ya ji aka turo a malaika Jibril aka ce laqad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawar da kuke da abin da take hodi da abin da take mai da mata to kaga Allah ya tabbatar wa kanshi lalle ya tabbatar wa kanshi ji ya tabbatar wa kanshi gani ya tabbatar wa kanshi rayuwa ya tabbatar wa kanshi magana malicin sam'un iradatun sannan kuma irada Allah yana abin da ya ga dama sam'un iradatun wa ilmun waqtan yace irada Allah yake cewa fa'alul lima yurid Allah shine yake aikata abin da ya ga dama kenan Allah iya da irada abin da ya ga dama yake aikatawa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa damarna tadmira Allah yace wa idza aradna idan muka nuhaci an nuhlika qaryatan muhallakar da wasu al-umma amarna mutra fiha sai mu umurci ƴan ajin tubarkallan garin manyanta akabira ko mujrimi ha manyan shakiyan garin manya-manyan da ake ga su ne manya sai amurce su yi aikata ba daidai ba Allah ce fa haqqa 'alaiha al-qawl sai maganar Allah ta azabtar da wannan al'umman ya tabbata akan wannan mutanen sannan kaga anan Allah ya tabbatar da irada sannan kuma cewa Allah yake ta fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam fa man yuridillahu irada kenan duka wadannan dalilan da suke tabbatar da haka ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum wadannan mutanen Allah bai so tsarkakar da zukatan su ba kenan kaga irada tabbatar ta ce ga Allah subhanahu wataala to irada nan kuma irada ce guda biyu akwai irada kauniyya akwai irada shar'iyya idan ka ce irada kauniyya abinda Allah ya ga dama wanda zai faru a cikin yanayi irada shar'iyya abinda Allah ya ga dama a addinace zaman to addinin ne to akwai bayanai da ya akai wanda lokaci ba zai bada dama ba malik yacewa kenan yace wa ilmun kuma Allah subhanahu wataala ya min asma'ihi annahu alim ya daga cikin sunayen Allah Allah masani ne sannan ya daga cikin sifofin Allah al-ilmu ilimi wani irin ilimi al-ilmul muhitu bi kulli shay ilimin da ya zagaye komai da komai duk abin da yake faruwa Allah ya san shi a ina wane yake zaune a ina yake abin da yake zaune a saman shi me yake tare da shi me a bangare kaza me a bangare kaza a saman menene kasar menene tsakatsake menene duk abin da yake faruwa wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya ihata komai da komai ilimi a sake ilimin da jahilci bai gabace shi ba mantuwa ko bayan iskan shi a gaba subhanahu wataala malaci waqtadir sannan kuma Allah waqtadar sannan kuma Allah mai kudura ne akan komai yace wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai yake cewa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to waɗannan su ne abiya inda malai ambata man anan sai yace bi qudratin ta'allaqat bi mumkini yace kaza iradatu wasfa'i wastabin yace bi qudratin da qudrar da ta'allaqat tara tayu bi mumkinin da abinda yake yiwa abinda Allah ya ga dama ya faru yace kaza iradatu haka kuma Allah yana da irada kamar da aka ambata maka a baya yace fa'i kalisahi wannan magana da nake maka ko kuma fa'i ihfaz ka kiyaye wannan magana da nake maka wastabin sannan kuma shi ne al'amarin da yake bayyana karara shi ne ma'anar fa'i yani fa'i ai intabi ko kuma wata dabbar kai tadabburin abin sannan wastabin haka kuma al-istibal yana nihin wa'alam hadha shay wa tayaqqinuhu ka san shi tare da yaqini kenan kaza iradatun haka kuma irada fa'i ka kiyaye wannan wastabin sannan kuma kai yaqini akan cewa lalle abinda aka ambata maka haka ne saboda suna da goyon bayan alqur'ani da hadisi malaci wal ilmu Allah iya da ilimi wal kalamu da magana qad ta'allaqa suna rataye da bi kulli shay'in da dukkan wani abin da ka sani ko ma menene ya khalili mutlaqa ya kai masoyi na wannan magana ce a sake Allah yana magana lokacin da ya ga dama ya wadi kuma abin da ya ga dama sannan kuma Allah mai girma da buwa iya da kalmomin da law kana al bahru midadan inda duk wani ruwan da ka sani a duniya kaga ruwa yau a duniya ko suka ce kusan kashi 75 ruwa ne to wannan ruwan gaba ɗaya ya zama tawada li kalimati rabbi a rubuta maganar Allah Allah yake cewa la nafidal bahru da ruwan nan ka duba ruwan nan gaba ɗaya ruwan gaba ɗaya zai kare qabla an tanfada kalimatu kahin kalmomin Allah ba su wasa kare ruwan zai kare gaba ɗaya a ce ruwan duniya gaba ɗaya tawada ne duk wani icce da ka sani a sai a heke shi zama alƙalami a rika rubuta kalmomin Allah alƙalamin zai kare ruwan ya kare kalmomin Allah suna nan wannan shine Allah subhanahu wataala mutum ya rika hararo waɗannan abubuwa zai gane girman Allah baiti na ƙarshe malik ya ce wa sam'uhu subhanahu kal basar jin shi subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi kal basar kaman ganin shi kenan tabbatattu ne duka yace bi kulli masbu'in da dukkan wani abin ji yace wa kulli mubsirin da dukkan wani abin gani kenan Allah subhanahu wataala dukkan wani abin da ya tabbatar wa kanshi cikin Qur'ani ya tabbatar wa kanshi a cikin mazalla ya tabbatar da shi a cikin hadisi wajibi ne mutum ya yi imani sai mu tashi mabahasi wanda yake magana akan Qur'ani mai girma a darasi na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullah